بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 3 ga watan Al-Muharram, Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da shekara 1434, wadda ta daidai da 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 104 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahih Muslim, والنفر الإمام أبو الحسين مسلم دان حجاج الله مدوكاكين سلكي غافر تامشي كراتون دمك وتاكي دا كراتون حديثي دا ايكي دشتشيني زمانا في أبو مسلمي منا تكين كتاب الإيمان واتو متترد دا إمام مسلم يكي تارو من حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا سكا فسر إيماني سنن سكا كسب تا إيماني دا غرغدن كركسوشي سأنن كما suka ainihin bayyana abubuwan da ke rusa imani da kuma wasu maganganu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya su a mabambantan wurare wadanda wadannan ba su kai ga rusa imani ba sai dai sun kai ga raunata shi ko makamantan haka. Malam yake tattaro mana su, yana ainihin fassara mana su a bisa yadda aka ruwaito su tare da fassarar su kullum kamar yadda nake fadi. Malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai ba wai karatu kawai suke ruwaitowa ba, hatta fassarar karatun ma ruwaito shi ake yi. Dan haka ba za ka iya karatun su ba har sai ka je ka koyi karatun, ba kuma za ka iya fassarar su ba har sai ka je ka iya ainihin wato fassarar ta su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Muna karkashin babu tahrimi zarbul hududi wa shakkil jiyubi, babin da ke bayani akan haramcin saboda bakin cikin mutuwa ko wata damuwa mutum ya rinka marin kuncin shi, mutum ya rinka kekkece ainihin wuyan rigar shi, wa du'a'i bi da'wal jahiliya, da kuma yin ainihin yekuwa ko kuma kururuwa irin kururuwa ta jahiliya. Mun karanta ainihin hadisin farko a cikin wannan babu, insha Allah ta'ala muna kan hadisi na biyu ne sai lokaci ya kure bayan mun karanta shi mun fara tattauna mas'alolin da ke cikin shi. Inda al-Imam Muslim yace haddathana al-Hakim ibn Musa al-Qantari, haddathana Yahya ibn Hamza an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir أن القاسم بن مخيمر حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من السالق والحالق والشاق. Wannan hadisi wanda ainihin wato Abu Burda dan Abu Musa ya ruwaito yace waja'a Abu Musa waja'an, mahaifina Abu Musa yayi wata rashin lafiya mai tsanani, fahushi alaihi har sai da ya suma, wa ra'suhu fi hajr imra'atin min ahlihi, kanshi yana kwance a kan cinyar wata mace daga cikin matan shi. To da ya suma fasahatin imra'atin min ahlihi, sai kuma wata mace cikin iyalan nashi ita kuma sai ta kyallare da ihu, ma'ana yana kwance bai da lafiya. Malami ne daga cikin malaman sahabbai, kuma gwamna ne daga cikin gwamnoni, hakika a lokacin ma yana matsayin sole administrator ne, wato an nada shi matsayin mai rukun kwarya a kasar ainihin Kufa. Sai rashin lafiya ta kama shi, sai ya kwanta ya tada kanshi da cinya wata cikin matan shi, to sai ya suma. To wata macen kuma cikin matan nashi ganin ya suma, sai ta ainihin sa ihu haka, falam yastati an yarda alaiha shay'a, sai ya kasa mai mata da komai, ya kasa hana ta saboda a lokacin ya suma ne, to yana iya jin abubuwan da take yi, amma ba zai iya hana ta ba saboda halin da ya samu kanshi. Falamma afaqa qala, a lokacin da ya farfado sai yace da ita, ana bari'un mimma bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na barranta daga duk abin da manzon Allah ya barranta da shi, duk abin da manzon Allah ya barambaran da shi, to ne ma na ya barambaran da wannan abu. Ba ni babu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya barranta da shi. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a min as-saliqa, manzon Allah ya barranta daga as-saliqa, mai kukan mutuwa. Kana iya karanta shi da sabun, wannan riwaya ta zo akan haka. Kana iya karanta shi da sinin, riwaya ta tabbata akan haka. Dukkanin su nusakh ne ingantattu na sahihu Muslim. As-saliqa da as-saliqa, kuma duk ma'anar shi mai kukan mutuwa. Anan mai kukan mutuwa namiji ne ko mace, sai dai ya zo da siga ce ta mata, saboda mata su suka fayi kukan mutuwa. Amma baya dauke hukuncin daga maza idan aka samu namiji yayi kukan mutuwa. Wal haliqa, manzon Allah ya barranta daga duk wanda ta aske kanta saboda bakin cikin mutuwa. Washaqa, manzon Allah ya ainihin wato barranta daga duk wanda ta tsaga wuyan rigarta ko ta keta tufafinta saboda ainihin bakin cikin mutuwa. Allah madaukakin sarki kiyaye. Kamar yadda muka ji ya gabata cewa wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi, Bukhari bai ruwaito shi da cikakken isnadi ba, ko da yake Bukhari ya ruwaito shi mu'allaqan. Ya ce wa qala al-Hakim ibn Musa, ya ce mallam Hakim dan Musa ya ce, amma dai Muslim ya ruwaito shi da cikakken isnadi. Hadisi ne sahihi babu shakka akan haka. Wannan hadisi yana bayyana cewa waɗannan al'amura suna ainihin girgiza imani, kuma suna kakkabe imani, saboda duk mutumin da aka ce Allah madaukakin sarki ya rawar da shi, to lallai a sa rai wata rana zai mutu. Kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai sai ya mutu, to ba ma mutuwar ba, sai ya dandani dakin mutuwa wata rana. Sayyidina Ali yace wa kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahamudu, yace duk wanda mace ta haifa komai tsawon ran shi, wata ran ka sare ba ga an dauko shi akan makara. Allahu akbar, duk tsawon ranka ana nan wata rana ba a dauko ka zuwa makara, shikenan ilal maqbara, ba a tafi makabarta ba a binne ka. A lokacin watan sanan ahibatu ba'da ashri wa qad sarna izaman baliyati, haka malaman zuhudi suka ce, ai rufe ka bayan kwana goma shikenan masoyanka duk sun manta da kai. Wannan ada ne ma, yanzu waye zai kwana goma yana tunanin ka? Ba wanda zai kwana goma yana tunanin ka. Ana rufe ka da safe kafin azhar, in aka taru a makoki hira ake yi, ya za a ci zaben ciyaman, ya za a yi kansulawa ne, an manta da ma ka mutu gazi da safe. Shi yasa kowa ya kokari ya tsinana wa kanshi alheri, in ba haka ba wallahi ba wanda zai maka mafita. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan mun ji karatuttuka da malamai suka bayyana ainihin cewa wannan hadisi yana nuna haramun ne akan ɗaga murya da kuka a lokacin rasuwa, da kuma kira wa kai mutum ya shiga uku ya lalace. Sannan ƙarshe in ba ku manta ba, inda muka kwana a sharhin wannan hadisi, inda malamai yake cewa wa minha at-tabarri min ashabil bid'i wal ma'asi wal inkar alaihim wa adam as-sukuti ala mukhalafatihim. Wannan hadisi yana nuna duk mutanen da suke aikata bid'a ko sabon Allah, lallai ne ka barranta daga gare su, sannan kuma ka nuna musu matsayinka game da wannan, kai inkari, sannan kuma kar kai shiru akan wannan abin da suka yi ba daidai ba. An fahimci wannan? To mun yi bayanai dangane da gwargwadon nau'in mutanen, gwargwadon zamanin, da gwargwadon kowaɗanne irin zamani ne ko kuma yanayin al'ummar da ka samu kanka a ciki. ومنها فضل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قام بالنهي عن المنكر. وانا حديثي هو وانا نون فلل الصحابي النبباء صحابي أبو موسى الأشعري عند باشياء سيؤكم فتا بممونا أبو abinewa bayyana mummuna ne, amma ya fada da shi. Wa huwa fi tilka alhala haythu ishtadda maraduhu hatta ghushiya alayhi, yana cikin tsananin rashin lafiya har gashi sai da ya suma, amma yana farfadowa da yaji an yi abin da ba daidai ba sai da ya magana. falan yatriki ra'atahu taqa fil mukhalafa, bi bar mata shi ainihin wato ta ci gaba da aikata wannan abu wanda ba daidai ba, ko kuma yaga cewa to ai tayi wannan ihu ne saboda shi, ai a bata uzuri, ai soyayya ce, ai kaza sai hana ta. An fahimci wannan da kyau ko? Bal ankara alaiha, sai da yi mata fada, wa shaddada nakir, kuma ya tsananta wajen yi mata fada. Wa haka ba wan bagi min muslimi an yakuna hammuhu da'iman fi du'a ila Allah ta'ala fi sarra'i wa dharra, haka ya kamata dukkan musulmi diman da'iman ya zama yana kokarin kira ne zuwa ga Allah, shin a halin yalwata ne ko kuwa a halin kunci ne, kana da lafiya ko baka da lafiya, wal manshat wal makra, a halin nashadi ne da kazar-kazar ko ko kana wani hali na tursasawa ne, fi aqrabin nas ilayhi wa ab'adihim, haka zaka rinka umarni da irin waɗannan abubuwa na alheri, kana hana munana game da mutanen da ke kusa da kai har zuwa ga mutanen da ke nesa da kai. Kun ga dai wannan me ce ce matar shi ce, to haka yake kamata duk wani malami in dai da gaske yake cewa shi malamin sunna ne, to lallai ne ya tsayu game da inkarin munanan abubuwa game da ƴaƴan shi da matan shi da almajiran shi, in ba haka ba za a yi baba na daka gemu na waje. Jama'a mun fahimta, saboda galibi irin waɗannan abubuwan sukan zama hujja akan matasa, kai kana can angonku kana kokarin dabbaka abin da yake daidai, sai wani ya buga maka gori cewa to ai malamin naka je kaka ga yadda yake rayuwa shi da matar shi, je kaka ga yadda yake, je kaka ga yadda ƴaƴan shi suke, me yasa? Saboda bawo musu inkari, yana ganin ya zura musu ido, ba daidai bane. Dole ne ya zama ad-da'wa fi aqrabin nas wa ab'adihim, na kusa da na nesa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To haka abokinka ne Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari ko shi Abu Musa din, ka karanta wannan yana nan cikin littafin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, duba cikin littafin Adabu Zifaf fi Sunnat al-Mutahhara. Wata rana dan gidan Abdullahi dan Umar yayi aure, sai aka je ainihin aka bi bangon ɗakin amarya bi aka manna da duma, to sai aka fitar da mutan gida daga gida, sai aka zo aka ce za a yi walima a cikin gida, ana tattaro mutane ana kawo su cikin gida har dai yanayi ya kai an ainihin wato shigo da manyan malamai irin su Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari sai ya zo sai ya ainihin wato samu wannan mai take da suna, sai ya samu ɗakin amaryar da aka gyara, sai ya same shi an sa da duma an yayyade ainihin bangon gaba ɗaya. An fahimta, wannan da duma da aka sa aka yayyade bango, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana, Abu Ayyub al-Ansari ya shigo sai ya ga haka, sai ya leko sai ya fita, sai ya kira Abdullahi dan Umar, uban ango kenan. Abdullahi dan Umar, me ya faru? Na ga da duma an bi an sa an lillike ɗakin amarya, sai ya ce ghalabana alaiha ar-rijal al-nisa, mata ne suka rinjaye mu, wallahi matan ka sun sai hakuri sun fi ƙarfin mu. Abu Ayyub ya ce ko da mata za su fi ƙarfin wani namiji, bana tunanin kai da kake da zafin addini da kula da sunna mata za su fi ƙarfin irinka. Sai ya ce ba zan zauna walimar ba, abincin kuma ba zan ci ba, sai ya sa kai ya fita. To haka a waɗannan zamanana, daga abin da yake kangaren mana da matasan ƙasar nan tamu, musamman waɗanda ake jan su da sunan ahlus sunna ne, shine ba sa ganin kwaikwayo nagari daga malaman, ba abin da kawai malamin karatu kawai zai ja musu, ko kuma shugabanci ne na wata ƙungiya ko makamantan haka, amma abubuwan da zai karanta musu a aikace, to in ya zo wajen aikatar da su sai ga a rinka samun tangarɗa. Wato mutane suna ganin waɗannan sahabbai da suka rayu tare da mutane suka yi ta gwagwarmaya da su, suna jin abu ne mai sauƙi, ba abu ne mai sauƙi ba wallahi. Baƙin jinin nan da baka so, sunan wanda baka so a bata maka wai kai baka so a ce kai ne zafin addini ne kai me kaza ba yadda ka iya saboda mutane ne Allah ya hada ka da su ba su yi karatu ba ba san addini ba kuma rayuwa ta hada ka da su duk abin da kake musu ba daidai bane sai su ce kai ka cika zafin addini abin da yasa saboda su asali ba su da addinin ne wato ba sa addinin su kai suna rayuwa ne yadda suka ga ana yi to shi kuma addinin musulunci yana da ta cewa a kowane fage idan aka zo aure addini na da ta cewa idan aka zo aurarwa addini na da ta cewa idan aka yi haihuwa addini na da ta cewa idan aka yi mutuwa addini na da ta cewa to duk wannan ta cewar fa su ne suka tattaru a cikin alqur'ani da hadisi to idan Allah ya tarfa wa garinka nono ka karanta waɗannan abubuwa ka san su to in ka zo cikin waɗanda ba sani ba in ka ce za ka yi musu gyara akai sai ga mutane suna mamaki wai hatta janaiza ma akwai yadda addini ya ce ai already gaske ai addinin mu is a complete package of life gaba ɗayan abin da kake bukata kaf a rayuwa Allah madaukakin sarki yana da tacewa annabi shi yana da tacewa kin daga nau'in sitirar da baka sa da nau'in takalmin da baka sa da nau'in rawanin da baka sa da zaman cin abinci da zaman tahiya a sallah da yadda baka sha ruwa da wani hannu baka ci abinci duka shari'ar musulunci tana da tacewa akai a ƙarƙashin wannan wajibi ne malamai ku tashi da da'awa sannan kuma dukkanin malami kuma a fara wannan tarbiyyar daga ustazai kai a lokacin da ka taso kake karami kana nan mai kishin addini kana yawo da risala da bulugul maram kana zuwa haddar qur'ani ka fara tunanin mustaqbaliyan nan gaba mai yiwa Allah mai da kai malami to yanzu da zaka yi aure sai ka fara tunanin wace irin mace ce ta dace ran da Allah ya daukaki darajarka ka zama malami ta zama matarka ya kamata ku rinka tunanin wannan dan galibi ustazai karatu suke amma baya auna rayuwar shi yaya ta yi Allah mai da shi kaza dan haka sai je kowace iri sai kwaso to sai waye gari ya zama shine babban malamin al'umma amma kuma duk abin da yake karantawa matar shi tunanin tana warwarewa to sannan kuma ba zai iya inkari ba amma yanzu ka ga nan Abu Musa al-Ash'ari yana inkari ne ga matar wannan abin da kika yi eh to ba ni baki idan irin matar yanzu ne shikenan sai kuma ta sa hannu a kasai ta ce ya sake ta saki uku yace ba ni baki yanzu ta gane ba maganar saki bane wannan abin da ta yi ba ruwa na ba sa hannu na kuma na zara hannu na in ma kin yi danki nuna min soyayya ne oho ni dai babu abin da ya hada da ke akan wannan to wannan shine abin da ake so wallahi ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel qala haddathana 'abd ibn hunayd wa ishaq ibn mansur qala akhbarana ja'far ibn 'awn akhbarana abu umays qala sami'tu aba sakhra yadhkuru 'an 'abd ar-rahman ibn yazid wa abi burda ibn abi musa قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا بريء ممن خلق ممن حلق وسلق وخرق قلنا حديثي الإمام عبد بن حميد شين يرويتوش Imam Muslim ya karɓo shi daga gare shi da malamin shi Ishaq dan Mansur malamin Imam Muslim guda biyu Muslim ya ce qala su biyu suka ce akhbarana Ja'far dan Awn mu biyu malamin mu dan Awn ya karantar da mu hadisin amma ba lallai sai ya zama a lokaci guda ne Imam Muslim yake karɓo hadisin a wurin su ba ku kiyaye ma'ana malamai ne guda biyu na Imam Muslim ta yiwuwa je wurin wannan yau bayan an yi sallah azhar wancan kuma kwana takwas da ta wuce ne ma ya je yau karatun amma sai zama dukkan su biyu malaman karatun da suka biya mai su kuma malami guda ne ya karantar da su to da imam muslim ya zo yace da malami na abdu dan humaid da malami na ishaq dan mansur sun karantar da ni hadisin da suka ce malamin su ja'far dan aun ya karantar da su shi ko yace akhbarana abu umaysin abu umaysin ya ainihin wato karantar da mu hadisi al imam abu umaysin asalin cikakken sunan shi shine utbatu dan abdullahi dan utba dan abdullahi dan mas'ud tattaba kunnan abdullahi dan mas'ud ne kuciyaye tattaba kunnan abdullahi dan mas'ud ne Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shi ko yake cewa qala yace samitu aba sahara naji malami na mai suna abu sahara shi malam abu sahara ana iya kiran shi da abu sahrata da takuri ana kuma iya kiran shi abu sahara an fahimta jama'a dukkanin su manyan malamai suka ce ainihin hakan din daidai ne Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yace naji malami na mai suna Abu Sakhra yadhkuru an Abdurrahman ibn Yazid yana bada labarin da ya samu daga malamin shi Abdurrahman dan Yazid wa Abi Burda ibn Abi Musa da kuma Abi Burda dan Abi Musa al-Ash'ari qala su bi suka ce ugumi ala Abi Musa malamin mu Abi Musa ya suma to shi Abu Burda malamin shi ne kuma baban shi ne to da kuma wani almajiri suka hadu su biyu suke bada labari ga ainihin wato Abu Sakhra suka ce to Abu Musa al-Ash'ari ya suma wa aqbalat imra'atuhu ummu Abdullah matashi uwar Abdullah sai ainihin wato ta taho tasihu bi rannatin tana daga murya tana ihu qala waɗannan masu riwaya suka ce summa afaqa sai ya farfado qala yana farfadowa sai ya ce alam ta'lami ki baki sani bane baki da ilimi ne baki karatu bane wa kana yuhaddithuha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala dama ya kasance yana karantar da ita wato bai batta jahila ba ya karantar da ita kafin wannan lokacin to sai ke mamaki a baki ce ne miki karatu ka ba baki san karatu ba baki sani bane kuma shine masu riwaya suka ce dama ya kasance yana karantar da ita cewa manzon Allah ya ce ana bari'un mimman halaka na barranta daga wanda ya aske kanshi saboda bakin cikin mutuwa wa sanaka ko ya kukan mutuwa wa haraka ko ya kita rigar shi saboda takaicin mutuwa shine yake cewa baki sani ba ne na karantar da ke wannan karatu haka al'amarin yake ko kun fahimta jama'a aikin aiki ne ka sani da cewa yadda shedanu suke ainihin fitinar annabawa Allah yake aza su akan su haka kuma shedanu suke fitinar malamai haka kuma masu wa'azi haka masu ibada ba dan komai ba dan me in ya bullo maka tanan ya kasa nasara sai bullo maka ta can sai bullo maka ta can sai bullo maka ta can to aikin aiki ne shi yasa kullun ustazai ku rinka tsayawa ku ne wa kanku saiti kamar yadda nace tun kana saurayi kana dalibin ilimi kai tunani mai wa wata rana Allah zai aje ka a wata kasaitacce kujera ta tarbiyyar jama'a to wace irin mace ce za ta zama matar da za ta tsaya ka wannan aiki tun daga cikin gida har waje to sannan sai ka duba kai yanzu a matsayinka na jagoran al'umma idan aka samu zamuwa ta samu daga gare ka to shikenan fitina ta ballewa al'ummar to don haka dukkanin abin da za ka yi ka rinka hangen nesa kullum ka rinka ka daina tunanin ka ga wane yayi kaza kai ma bari ka je ka yi wane ustazu ne amma ya fito gidan masu kuɗi ya je ya auro ƴar masu kuɗi kai ma sai ka ce kai ma wai irin ta za ka je ka auro kai menene naka style din kai menene naka test din kai wace irin mace kake so irin wadda wani ya auro irin ta kake so ka je ka auro duk wannan yana daga abin da ya ruda mana Najeriya nan jama'a saboda matasan da muke sa rai su zama malamai su ba dora su a saiti na ilimi da hankali ba ya ga malam wani ya je wurin wa'azin kasa ya sa kafceciyar riga mai askatara shi kuma yana dalibi wai shi ma so yake wurin kasa irin wannan rigar madadin shi ya shagaltu yanzu da menene abin da yake a gaban shi menene yanzu ya dace da shi
a CG suka kai shi a cikin rikicin da yake kwana biyu sai kaga ya ba harka ilimi din Allah madaukakin sauke kiyaye to jama'a kun da ji sai da ya kafa mata hujja da cewa alam ta alimi baki sani ba ne sai su almajirai shi suka ce saboda ba ma yana karantar da ita cewa manzon Allah ya ce ba ruwan shi da mai kukan mutuwa da mai askin mutuwa da mai yaga riga saboda mutuwa to shine yake tuna mata baki sani ba ne a halin kin sani din kuma kika saba sanin haka karatun dama yake san da zaka tara dalibanka da matanka da ƴaƴanka kana karantar da su karatun yana wa kowa dadi ana kabbara to ranar da aikin abun yazo kuma a lokacin sai kaga kwakwalan mutane haka ne tun yaushe Allah ya saukar da aya yake fada wa annabi sallallahu alaihi wasallama innaka mayyitun wa innahum mayyituna وما كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا tintini Allah ya saukar da waɗannan ayoyin sahabbai ana ta karantawa ustazai ana ta hadda ana ta rubutawa alrammomi ana nan kafan sai aka wayar gari manzon Allah ya rasu sai wasu suka fita daga hayyacin su wasu sai suka rude sai suka zautu sayyidina Umar sai zare takobin shi yace duk wanda yace manzon Allah ya rasu wayayi zai tsare kanshi me yasa yace manzon Allah ya tafi Ghana da Allah ne kamar yadda Annabi Musa ma ya taba zuwa Ghana da Allah ya tsare mutane Abu Bakar bai kwana ran nan a cikin garin Madina ba ya kwana a bayan garin Madina a walin Madina ya samu labarin manzon Allah ya rasu sai ya matsu haka ake so shine amfanin karatun kafin matsalar ta faru an karanta kenan wata rana za ta faru to ta faru dan me za ku gigice sai ku natsu saboda haka matsala ta zo yanzu ta faru Abu Bakar sai ya taho yana zuwa Aisha ta ce falamma dakhala almasjid tawammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tinkari inda manzon Allah yake ya je gawan manzon Allah ya bude ya ji kanshi ya rungo manzon Allah yace tubta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ya manzon Allah kana da rai kanshi kake ka rasu ma kanshi kake sai ya fito sai ya ce wa Umar sauko daga kan minbari Umar ya riga kanshi yayi zafi ya bari takobi ya ce duk wanda yace manzon Allah ya rasu zai fara kanshi to wa za a yi Abubakar yace sauko yaki sauko yaki sauko yaki madadin ya kama shi da dambe sai ya rabu da shi sai ya tsaya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yana fara khutbatul haja aka ce fatamayala ilayhi an-nas mutane gaba dai sai suka watse Umar sai suka dawo wurin Abubakar Abubakar yana farawa sai ya jawo ayar wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalamtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد هذا يا زو ينزو بني زي رسول زي وچه كما يبدا منزلني سكا وچه كافيشي يو ينزو من إنيا رسول كوكما أنكشيشي في قيردة شكينا ينزو ونن كراتين ياسو كاني كافي منزل الله يا رسول سي الله يكي نونا نيان أبو ديو زي يفاروا غريشي كو رسول ko a kashe shi duk wanda ta faru ga wani annabi kafin shi don haka ba za ku yi riddaba sai ku ci gaba da addini ana faɗin haka mutane sai suka faɗaka Umar sai ya ji takobin ta faɗi daga hannun shi sai ya ce wallahi kamar bai taɓa jin ayar ba sai ran nan haka ake haka ne za ka karantar da su yanzu waɗannan karatuttukan dukkansu muna yi ran da aka yi rasuwar in aka tafi jana'iza kuma sai ga mutane suna ta fucking up sai ga suna ta yin ba daidai ba sai an karanta sai to gyara haka haka ake yi shi yasa aiki ne ja tarbiyyar jama'a jama ba wai an fada din ba in an fada ana nan ran da matsalar ta faru sai kuma ka sake dora su akan hanya yanzu Abu Bakr shi ya wakilci manzon Allah wajen isar da sakon Allah tunda manzon Allah ya rasu da manzon Allah bai rasu ba in sun yi kuskuren fahimta aya shi yake gyara musu to yanzu sun kuskura fahimta aya manzon Allah baya nan sai aka samu ainihin wato sayyidina Abubakar ya gyara musu haka muke so a kowane zamani ku miƙe ku yi karatu idan wata hanjaruta ta taso su ku sai ku tsaya ku natsu ku fahimci ina alqibla take to menene abin yi sai ku karanta mutane karatun daidai amma in kuka bi cikin ruku da halaliya da hargowa to zai rasa wane ne zai shiryar da wani masu karatun ko kuma marasa karatun duk abin da ya faru ku ringa tsayawa ku duba menene ya dace a yi ba wai a menene ɗan ruku suke so a yi ba a menene ya dace a yi ku an fahimta jama'a Allah madaukakin sauke taimaka قال حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisin dai shine ainihin hadisin da muka karanto Imam Muslim ya sake kawo mishi wata hanya ce daban dan haka ma bai kawo matanin shi ba sai ya kawo isnadin kawai ya sake cewa hawala sanad wa haddathani bi Hajjaj ibn Sha'iri haddathana Abd as-Samad qala haddathani abi qala haddathana Daud ya'ni ibn Abi Hind haddathana Asim an Safwan ibn Muhriz an Abi Musa an an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi dai wancan hadisin ne Imam Muslim ya sake samu wata hanyar daban wanda ya samu shi wato malaman hadisi jama'a a lokacin da suke almajiran ilimi ba su da kasala idan ka zo ka koyi hadisi daya a wurin malami sai ka ce ana gafarta malam wannan hadisin akwai wani mutum da ka san shi ma yana da irin shi sai ya ce maka eh to ana gafarta malam yana ina sai ya ce maka yana Kufa sai ka shirya kayan ka daga nan inda ya karantar da kai hadisin Asham sai kuma ka tafi Kufa daga Kufa sai ka ce akramaka Allahu wannan hadisin ina zan sake samu mishi wata hanya sai ce to in har kana son wata hanya to ka tafi Madina wana kuma haka suka rinƙa jama'a a haka suka kare rayuwar su ba a jirgin sama ba ba a mota ba ba a jaki ba a doki ba sai abin da ya saukaka wani ya tafi a jirgin ruwa wani ya tafi a ƙasa haka suka rinƙa bi suka tattaro mana waɗannan hadisan jama'a suka yi wa addinin musulunci wannan hidima da suka gama kuma zama suka yi suka karantar su kuma almajiran haka malaman su suka yi musu wasiya ku ci gaba da karantarwa su ne waɗannan littattafai da ka gani karantar da su ake har yau a duniya ana ba da ijazar su amma a Najeriya ne sai aka yi wa littattafan jafa'i sai ake cewa wai ai ana karanta littattafan hadisi ne wai tabarukan wai dan neman albarka kawai ba wai dan neman albarka a faɗi sunan annabi kawai amma ba don kai aiki da su ba shi yasa san ba mu samu malami ko kwaya ɗaya da muke iya riwayar waɗannan littattafai a wurin shi ba sai da muka fita ƙasar nan in kana so ka ruwaici Bukhari Muslim Abu Dauda Nasa'i Tirmidhi ka a yankin ƙasar mu ta ɗin nan babu wanda zaka samu yana da isnadi bai je ya koya ba hayaniya da wake-wake da surkulle nan aka yi ta ɓata wa mutane rayuwarsu to yanzu kuma lokaci ya zo da aka samu matasa suna da sha'awa su kuma matasa sun ci da zuci haƙuri ake yi jama'a ƙaramin aiki ne a karantar da kai hadisai 5000 ka fahimce su ka nakalce su ka ne binciken ina ne littattafan sharhi ina ne kaza ina ne kaza ba ƙaramin aiki ba ne ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sauke ya taimaka قال وحدثنا يتحول السند وحدثنا الحسن بن علي العلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال إمام مسلم ساكت واقع وتحني لكم توانا الحديث هل ينظف حديث أبو موسى لأما كنا جنها يريد بندبا kuma Muslim yana ruwaitowa daga malamai daban-daban bi kuma in ya ruwaito sai kokarin bambance maka yace kaga wannan isnadin shi ma iri ɗaya ne da wancan hadisin sai dai kuma a cikin hadisin Iyadun al-Ash'ari shi ne riwayar da muka gama karantawa ainihin wato a can baya yake cewa abinda ainihin riwayar ta ce laysa minna wanda biye kukan mutuwa ba yi tare da mu wa lam yaqul bari'un bai ce annabi ya barranta ba sai ce annabi ya ce laysa minna baya tare da mu kaga yana kokarin bambance maka lafazan ne amma dai ma'anar dukkanin ta za ta kai zuwa ga abu ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya taimaka
bayan da Imam Muslim ya karkare wannan ainihin babu a inda ya kawo wannan hadisi ya fassara mana shi to kaga yanzu abinda an alakar kawo wannan hadisin a babu shine ya nuna maka kokan mutuwa haramun ne kuma annabi da yace ya barranta ko ba shi ba wanda ya kokan mutuwa ko baya tare da mu annabi ba yana nufin wannan mutum ya zama kafiri bane sai dai yana nufin mutumin ya fita daga cikin dabi'a irin tamu mu musulmi masu dogaro ga Allah ne masu komar da al'amarin mu ga Allah ne kuma dukkan musulmi yana zaune yana sane da cewa wata ran Allah zai jarabce shi jarabawar kuma ya danganci yadda Allah ya so ya kawo maka waye kai Allah ya jarabci annabawa duk wata jarabawa da Allah zai maka ko waye kai akwai wani annabi Allah ya fara jarabta shi an fahimta jama'a to duk wanda jarabawa ta zo sai ka natsu sai ka ga cewa yaya ne al'amarin yake to ya za kai ka ci jarabawar Ibn Mas'ud ya samu annabi zai da lafiya yace ah har kai ma annabi baka da lafiya sai yace ai mu ana ninka mana ninkin baninkin irin cututtukan da ake dora muku ne Qur'ani ya bayyana mana cewa Ayyuba an aljani ya kama shi ya kama mishi kafa hadisi ya bayyana cewa sai da shekara 17 shekara 17 shedanin aljani ya rike wa annabi ayyuba kafa haka hadisi ya fassara a cikin tafsirin al-imamu ibnu jarir at-tabari hadisi ne sahihi shekara 17 ba kwana 17 ba ba wata 17 ba ayi wannan jarabawa in ta samu wani dusse ne mai rasa imani shi zaka ce mishi an je dutsen kamaru za a samu wani bakin arne yana bada maganin aljanu sai je sai karbo saboda mai waishi yana neman waraka ne ko ta kaka amma ayyubu da larurar ta same shi me ya faru addu'a ya rinka kai ma sai ka ci gaba da addu'a an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiri ya kwana 40 yana addu'a sannan Allah ya amsa mishi baka yi maka asiri kai ma sai kai ta addu'a Allah ya amsa shikenan jarabawa ce Allah ya baiwa wani annabi daga cikin annabawa kangaren riyan mace shine wa annabi Lot da annabi Nuh Allah ya bai wani annabi daga cikin annabawa kangararrun yaya shine wa shine annabi Yaqub Allah ya bai wani annabi daga cikin annabawa kangararren uba shine annabi Ibrahim duk wannan jarabawa ce kai ma a yanzu Allah yana da hanyar da zai jarabce ka sai ka shirye yaya za kai ka ci jarabawar kai babu bayani zulmi tahrimin namima babin da ke bayani akan haramcin annamimanci da kuma bayani akan tsanancin haramcin wato annamimanci shine ka ringa daukan magana daga wurin wasu mutane kana kai ta wurin wasu kana yadawa da nufin batanci da nufin bata suna da nufin kawo rikici a cikin al'umma to wannan karatu yana karantar mana da cewa haramcin haramcin ya karmatka shi yasa yake bayani zulmi tahrimin namima bayani akan tsananin haramcin annamimanci to ita kalma annamimanci jama'a kalmar larabci ce da Hausa Bahaushe yana kiranta da guntsugulu guntsugulu ta sha bambam da gulma kamar yadda zaka zo ka ji karatu zai bambance gulma ita ce ka zo ka faɗi labarin mutum labarin da kai ka san cewa gaskiya ya aikata wannan mugun abu amma kuma fa in ya ji ka faɗa ran shi zai ɓaci to gulma kenan to amma annamimanci shine ka zo ka yi gulmar ka faɗa to sai kuma ka ci gaba da yada abin ko ina da nufin lallai mutane fa su san wani batacce ne jama'a kun fahimta a yau wannan ɗabi'ar ta yi yawa a tsakanin al'umma a yau ana cin abinci da wannan ɗabi'ar a yau akwai waɗanda suke zuwa zaurukan masu mulki domin suna neman a goyi bayan su tsaya takara amma sai sun yi gulma sai sun yi tsugune sai sun yi guntsugulu sai sun yi duk waɗannan irin al'amura to amma ni kullum ina ganin cewa mutumin da zai zo ya kawo maka labari ya bakanta maka rai wane yana zagin ka wane yana cewa kaza wane yana cewa kaza ya rena hankalinka ne don ba ya rena hankalinka ba me yasa shi wancan din ba zai zo ya rinka fadi ba me yasa shi wancan din ba zai zo ya kawo labarin ba me yasa shi bai yi zagin ba me yasa sai da ya je can yayi zagin kai baka iya maganin shi ba sannan nan da ka zo kana fadi me kake nufi amma wai na son ga nuna a shi baya zagin ka
shi ma sauyinka ne gashi ma yaji an zage ka har yazo yana fada maka. To jama'a sai ku yi takatsantsan waɗannan karatuttuka ana so a gyara dabi'u ne na mutane. Ka ji da kanka kawai. قال وحدثني سنان بن فروخة وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبي الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل الأحبب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه حذيفة ليلى باري كيجيش تشوى أن رجلا ينم الحديث ونمتن ينا أنني منتي دنغني دا لاباري ينا قيبا لاباري ينا كيو عين يوسرك المسلمين سيدنا عثمان فقال حذيفة سي حذيفة يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. To ni dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duke annami manci ba zai shiga aljanna ba. Naji manzon Allah yana fadin haka. To zamu ji ainihin bangarori da gutsatsari na ainihin wannan riwaya insha Allah ta'ala. Qala haddathana Ali ibn Hujr al-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim. قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير أتكمن الرواية همام بن الحارث ونمتن يكي طوكا لابار يناكي وسركي فكنا جلوسا في المسجد وترانا منا زونا مسلاكي فقام القوم سمتاني سكتي هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير وانينا بجتك متانا بكيزوا سنا كيو سيتي بلما نسيبني قال فجاء أنا ننسي أين واتو حذيفة وزو حتى جلس إلينا واتو أنا ننسي قاشي متنين يازو أم فهمت أنا زونا مسلاكي نورو مالدي sai wani yace ai wani yana diban labarai yana kaiwa sarki ana cikin haka kuma sai gashi mutumin yazo fa qala huzaifa sai huzaifa to shi malamin yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ma yadkhulul jannata qattatu duk mutumin da yake guntsugulu ko yake annabi manci ko tsugumi to ba zai shiga aljanna ba qattatun da nan mamun duk ma'ana dai ne da larabci. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية ووكيع عن الأعمش حول السند وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد همام بن الحارث منا زون دمال من حذيفة أسكن مصلاتي فجاء رجل حتى جلس إلينا ولمتن يزوي زون أولمه فقيل حذيفة سيأك تيو حذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء وأن ميكي كي وصلكي وسمى قنقلو أمبدي كذا أنتي كذا أنتي كذا أنتي كذا أني كذا فقال حذيفة سي حذيفة يتي إرادة أن يسمعه حذيفة يأي مقال النيب يجيب دمتن وكم فهمت دقنقل يتقنل يأفأي مقال يكي مقال دمتن يجي yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa la yadkhulul jannata qattatu dukkanin mutumin da yake annani manci ko gulma to ba zai ainihin shiga aljanna ba. Kuma kun ji waɗannan riwayoyi sune waɗanda Imam Muslim ya tattara mana a wannan wuri. Riwaya farko wa malamin shi Shaibanu dan Farruha ita ce ainihin zamu dawo kanta wanda dama ita ce muka ce zamu dawo mu tattauna insha Allah. Amma kafin a tafi da nisa babban malami Malam Muhammad Ibn Ali Adam yace tambihun اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغاورتان أم متحدتان شو بقول ما دا أنني منشي أبديني وكوكا دا بنبنشي والراجح التغاير ما لا يتبع قسكي أصنا دا بنبنشي وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا أقول إند سكي هدوا وجمع نعم أقول إند سكي ربوا وذلك أن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه. أظن ذلك مفيد أن ممن تشيه كتو كلا بار دوانيا كتكي كجيك كيلا بار زوا دواني دنيت كباتاشي كما إن يجب ذي جدا إيبا
sawa'un kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi, yana sane ne ko baya sane. Labarin wani ka dauka ka kai wani wuri da mutum batanci, wal ghiba ita kuma gulmafa, zikruhu fi ghaibatihi bima la yurdihi, ka faɗi wani al'amari da ya shafe shi a halin baya da mutum in ya ji wannan abu ba zai ji dadi ba. Fantazatin namima bi qasdil ifsad, to menene bambancin gulma da annamimanci anan? Bambanci shine ita gulma mai fadanta yakan fada ne wani lokacin ma kawai dan ya hole, ta iya yiwa ba da nufin batanci bane, amma annamimanci kuwa to yana nufin batanci ne ga wanda yake kai wa labari, yana son wannan ya baci wanda ake kai labarin game da shi ne. Wala yushtaratu zalika fil ghiba, dan gane da gulma kuwa ba a ainihin wato shar'anta haka, gulma ko ba da nufin batanci bane to wannan haramun ne. An fahimta? Kawai magana ta kama ka ce yanzu na wucewa na can wurin ya bugu da giya, kaga wannan ba wani da nufin batanci bane to amma gulma ce. Me ke ce gulma? Ita ce laifin da ya tabbata fa yayi ka fada. Dan sahabbai sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace gulma ita ce mutum ya yi laifi ka je ka fada, sai suka ce to in bai yi ba fa, sai Annabi yace kawo mai sharri, ya tabbata yana shan giya, sai ka je kana labarin shi, to kawo gulma shi haramun ne. In kace ah yana shan giya kuma dan na je na fada, sai ce eh ina ruwan ka, ka ji da kanka mana, ku je ku saurari jilan giya kasusuwan da ne na sanya musu gulma. Abubuwa da dama da mutane suke tunanin ba gulma bace, gulma ce. Ana yin gulma da ido, ana yi da rubutu, ana yi da text, ana yi da gira, ana yin gulma ko da yaya. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki yake yayi. Wa mutazatu ghiba bi kauni ha fi ghaibati al-maqul fihi. To gulma kuma tana shan bamban. Sai in baya da in ka fada sai a ce gulma. Amma an namimanci ga ka a gaban shi, ki a ranka da wani ai ka zai ke kana son a bata shi, to an namimanci ne gashi a wurin, to amma ita gulma za ta zama bara nan ne. Wa shtaraka fi ma ada zalika wa min al-ulama man lam yashtarik fi al-ghiba an yakuna al-maqulu fihi ghaiban, wallahu ta'ala a'lam bisawa ilayhi marji wal ma'ab. A takaice kun ji maganganun da malamai suka fadi kenan dangane da gulma, ta ji kuma maganganun da malamai suka fadi dangane da annabimanci. A takaicen mun so mu takaita bambanci, sai mu ce da gulma da annabimanci akwai bambanci. Annabimanci kana iya yi wa mutum a gaban idan shi, amma gulma sai a bayan idan shi. Gulma ba sai da nufin batanci ba, amma annabimanci da nufin batanci ne. Tun kuka dubi duk waɗannan abubuwan a yanzu sun zama ɗabi'u ne da al'ummar musulmi suke ainihin aikata su, waɗanda ba abin da ya shafe su. Shesa lokacin da wannan kasar nawa ya bayyana akan gulma, an ta bugo waya ana tambaya to wai yanzu to yanzu ya za a yi a yadda ba a yi kenan. Ce ka saurari kasar din da kyau, kasar da ya fassara kanshi, ba ruwanka da mutuncin kowa, ba ruwanka da kowa kawai, ko kun fahimta? To musamman mu da aka haife mu a geto irin su muciya ce, kaji cikin tudun jukun, cikin tudun wada, gyalle su cikin zaria, cikin kwantsaman al'umma, wannan kan gulma ta zama kamar sunna ne. Ana hangen ne yake da gaji nan da iska, yanzu nan zai zo mutane sara ne har san kala ka fara ba a ce ce da ban ba wani wani shi ne ba ba wani ba mu sani ba kuma hawo an ne shi mu a geto irin waɗannan ɗabi'un sun zama kamar ma addini ne. Sai sai lokacin zamantakewa irin wannan take da dadi, ko a zaman kaji are ko ba ruwanka da wani, ba a cewa wani nan ma ba a tabawa, a'a, amma can kan mutanen garin ne ko mutanen anguwannin sun yi wa anguwannin yawa, don haka ba ka ga gari da wayewa sai da sun fito gaba ɗaya waje, to da sun fito din nan shikenan. To shi ne Annabi yake iyyakum wal julusu ala turaqat, ku daina zama a bakin hanya. Sai suka ce fa malana bud, ta mu da wurin hiro sai bakin hanya, sai ce to ku bawa hanya hakkinta. Ba ruwanka, wani yana nan dan gayu ne irin da ka san yanzu gayu ba sa tara suma, to gayu na da su kuma suma suke tarawa, to wani gayu ne tun irin na 70s
ko sixes shi har yanzu zai tara su ma da sannan zai da yasa hular shi haka har yanzu saboda asalin shi gayu ne irin na da yana wucewa sai kace da Allah dubo ni bakai ana yayin su ma ne yanzu huta sannan ka ba ni ba biya shi an fahimta sai yar wani sai ta wuce kata nan da dan guntun hijabi ta ce shegu yan iska karuwan gwamnati sallolin ka na la'asar su ba kwashi a biya ta ranar lahira yasa wani malami cikin malaman sunna aka aka yi gulma yace a wallahi ban yadda a dibi salloli na a ba mutumin banza ba ni in gama sallah mai kyau ranar lahira wata karuwa ta karbi sallolin shi ne ka'idar kana can tana iskancinta kana nan kana karatun qur'ani ta wuce ka zage ta duk laban qur'anin da ka karanta sai a diba a bata ga ta karuwa saboda ka jama'a ai kokari a kiyaye abin akwai wahala kan tunda dai an haifi mutane a cikin abin amma ba daidai bane fa wannan hadisi hadisin Huzaifa Imam al-Bukhari ya rawaito shi kamar yadda muka ji Muslim din ma ya rawaito shi cikin malamai an samu Imam al-Bukhari ya ƙara rawaito shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi dukkanin su rawaito shi al-Imam Abu Dawud al-Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi haka nan al-Imam al-Humaydi al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Abu Awana da Ibn Hibban dukkanin su sun fitar da shi Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi a wuri biyu ya fitar da shi a cikin littafin shi as-Sahih da kuma littafin shi mai suna Rawdatul Uqala'i al-Imam at-Tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin littafan shi guda biyu al-Kabir da as-Saghir mu'jam al-Kabir da mu'jam as-Saghir kenan al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra da kuma littafin shi al-Adab an gani al-Imam al-Baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin Sharh as-Sunnah al-Imam al-Qudai a cikin littafin Musnad al-Shihab Ibn Abi Dunya yana da wani littafi mai suna As-Samt wa Hifz al-Lisan ya fitar da wannan hadisi a cikin shi littafin yana tarbiyar ka ne ka rinka yin shiru ka rinka kame harshen ka ba ruwanka shikenan kawai kada kullun kana binciken mai wane yake ciki abuga ma wane yake ciki mai wane ba ruwanka ka ji da kanka kawai ina ganin yana daga cikin abin da ya ja mana ci baya saboda abin da Bahaushe yake cewa kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi wani yana nan gari ya wayi yawo yake da tattara labarai yana yadawa yana ƙara diba yana ƙara ya zama Reuters kenan ya zama kafayya da labarai ta duniya ina fata an gane mana dillamin labari ne shi yanzu ya kawo muku in ya kawo muku shi kuma ya dibi na wurinku sai ƙara gaba yana yana bazawa yana ƙara karɓan wasu yana haka in rashin aikin yi ne ya kawo mana wannan jama'a mas'ala ta biyu dangane da hadisin su ne fa'idojin hadisin na bayanin cewa bayanu ghilazi tahrimin namima wa annahu yunafi kamalul iman wa huwa juhul mutalaqa li iradihi fi abwabil iman wannan hadisi yana nuna cewa annamimanci haramun ne kuma yana kore cikakken imani in kana da cikakken imani to in kana annabimanci imanin ka ya zama na kasashe ka ji dalilin da yasa malam ya kawo hadisi cewa da aka ce wanda yake annabimanci bawa shiga aljanna to za a zo a fassara wannan ba ana nufin kafiri bane ana nufin imanin ya rabu ومن حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضر بعضهم بعضا شرع المسلمين تتنا قدوين مسلمين سرينك نيسان تتشم تنتين جونا إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع لأن النميمة في جماعة هنا كانوا هرجسي أتكين زمان تكوى الأمة إن هر أكسامو النميمة أتكين أينين الأمة تويكم هرجس على الأمة an fahimta jama'a wa minha fadl Huzaifa radiyallahu anhu haythu salaka fi da'wa maslaka al-hikma wannan hadisi yana nuna mana Huzaifa yana da falala ya iya wa'azi ya iya malanta da aka ce mishi ai ba ga mai annabimanci madadin ya ce to kai eh dan wuta ne kai saboda ga hadisi sai ka hadisin kai amma sai fadi da karfi yadda wani zai ji an fahimta jama'a ya bistari na hikima fa innahu lamma alima anna ar-rajula lahu wijaha 'inda al-amir dai gano cewa wannan mutum har yana da fuska a wurin sarki har sarki na sauraron shi ashe babban mutum ne khashiya Allah ya kabbala nasihatahu law wajahu biha sai mu dai sai ji tsoron to in ne mai nasiha ma zai rena ni dan haka bari in yi abin kawai gaba daya in ya ji ya kiyaye
wa bayyana lahu hadithan nabi sallallahu alaihi wa sallama, ya bayyana mishi ainihin hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Na fata an gamu, ana fatan wa takabburan fa arada nasihatahu, yaji tsoro in ya ga mishi hadisi annabi ya ce kaza, me yiwa girman kai da ji da kai ya dauke shi, sai ku zo sai ni fiye mai nasiha shine sabuwancin sala, wa iblaghihi alhadith min ghairi an yu'linahu annahu alma'niyyu bihi, ya isar mai da hadisin ba tare da ya nuna shi da shi yake ba, amma shi yanzu ya san da shi yake. Rafa sautahu bil hadisi hatta yasma, ya daga mun yi wajen karanta hadisin yadda mutumin zai ji, wa yanzu jira an gai ko an gaihi ya bar wannan lafi nashi, wa hadha huwa ainu ma amara Allah ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, wannan shine asalin abin da Allah ya umarci annabin shi da shi, fi qawli da yake ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma ainihin wato wa'azi wanda yake kyakkyawa, dan haka wa'azi kyakkyawa da hikima zaka dubi wane wannan salo zaka yi mai. Akwai mutumin da yake kamu raina da wani abu da yake yi, zaka dauki kasar ne ko CD ko wani rubutaccen abu sai ka dauka sai ka bashi. An fahimta jama'a, wallahi wata yarinya na taba ganin al'amura Allah ya kiyaye jami'a ne kawai, tana wata irin mummunar shiga, abin ya baci kamar ba musulma ba, amma ita ba ta boye kanta musulma ba ce, ta bayyana amma tana abin daga sidin alim din nan da suke na first edition, sai ne printing tarihin Saudi tana Fatima Allah ya kara mata yarda, sai na bata mun zo za mu shiga lecture, nace please I want you to go through this, we later sit down and discuss it, ki dan je ki karanta wannan daga baya ma abin tarihin sayyidina Fatima ne kawai da turanci, to je ki karanta, nace to ki kokari ki adjust rayuwarki ta zama daidai da irin wannan, ina fata an gane wannan yafi MSS masu imani su sa bulala su zane ta, ina fata an gane, wannan ka zane ta karshen ta abin ba zai yi ba, za ku zane ta sai ta je ta kai school authority sai a ce dai an yi sakin din ku, dai an kore ku, dai an abin Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Fa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama idha ra'a munkaran min shakhsihi alla yuwajihu bil inkari alaihi, dan haka yana daga cikin shirye annabi idan ya ga mummunan abu daga wani to baya fuskantar shi kai tsaye da inkari, bal yansahu min ghairi mubashara, sai mishi nasiha ba daga ba daga ba ba, fa yaqulu sai ce amma ba'du, to bayan haka sama balu aqramin yaf'aluna kaza wa kaza, ni yasa ne jama'a suke kaza da kaza, barira wata baiwa ce ta zo wurin Aisha ta ce iyayen gidana sun ce in je in samo kuɗi za su yanta ni, sai Aisha ta ce to kije ki ce ni zan ba da kuɗin a yanta ki, amma kuma zan zama ni ce mai gidanki, ni ce uwar gidan ki je ki, sai Aisha sai ta aike ta, sai matar barira ta je ta fara, sai suka ce a Aisha ta yantar da ke, amma mu ne da wala'inki, mu ne da walicinki, to wannan abin da suka faɗi ba daidai ba ne, ma'ana ba za a yi wani ya sai mota amma a zo rubuta rasid a sa sunan wani, ba zai yiwu ba, saboda haka je kike siya, to annabi ya miƙe akan minbari ya ce me yasa wasu mutane suke faɗin kaza, suke kulla sharaɗin da ba shi a littafin Allah, to irin wannan galibi wa'azi ne da waɗanda ba ka da iko da su, amma dan kar ku ji tubka da warwara game da karatuttukan baya, wanda kake da iko da shi ɗanka ko matarka, to wannan za ka yi mai wa'azi gaba da gaba, wani kar ka sake yin kaza, almajirin ka za ka kwaɓe shi, Abdullahi dan Umar akwai lokacin da haddukan wani almajirin shi yayi, to kaga amma wannan wani ne zaman anguwa ya hada ku, zaman gidan haya ya hada ku, zama ya hada ku a mota, a kun hadu ne a makaranta, kana karanta business administration, kana karatun economics, sai ta taho ta sanya wani skirt ya matse jikinta, baka da yancin da za ka gaura mata mali, to sannan sai ka duba shi in kawo mata magana ma gaba da gaba ba ma ta saurare ka, sai ka bi dukkan matakai saboda so kake ta dauka, ko an fahimta jama'a, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa minha anna naqla alhadith lil maslaha jaiz, to amma kuma in ya zama saboda wata maslaha ne to zaka iya kai labari wani wurin, anan kuma ba a kira shi gulma ba, idan wata bukata ce ta taso zaka iya zuwa,
ka kai labari a wani wuri saboda a samar da rijala fa fir riwayati taliya saboda a cikin riwayar da ta biyo bayan wannan wanda mun karanta ta fa qala al qawm sai mutane suka ce hadha mimman yanqulu al haditha ila al amir ala zafa tamalan wannan mutum yana daya daga cikin wadanda ke diban labarai na mutane na wa'azuzi na kaza yana zuwa yana kaiwa sarki ya'ni annahum shakawhu ila Huzaifa wato sun kai kukan shi zuwa ga Huzaifa radiyallahu anhu liyan sahabu dan yi mishi nasiha hatta yatrukan nanima yadda zai ba annaniman shi fa aqarrahum Huzaifa radiyallahu anhu ala zalika sai Huzaifa ya tabbatar da su akan haka bai ce to ai kuma kun yi gulma ba ya san cewa sun kawo labarin ne da nufin me da nufin jara dan haka bai turunce su da gulma ba ma anna qawluhum hadha nanima aidan tare da cewa su ma fa magana su annanimanci ce an gani amma lima yatarattabu ala zalika min maslahati nus'i Huzaifa radiyallahu anhu lahu wa zajrihi an ba an nanimatihi amma saboda maslaha da ganin bukatar Huzaifa zai mishi nasiha ya kwabe shi sai shari'a ta dauke zargin annanimanci daga kansu kuma ga wasu ma abin da suke cewa yana yi shine su ma suka yi amma su na su da nufin gyara ne to kaji waɗannan na daga cikin abubuwan da zamu zo mu samu a karatuttukan gaba waɗanda zaka ji an ce maka gulma haramun ce amma sai ka ji an ce akwai wasu wurare waɗanda ba laifi shine kina zaune da mijinki lafiya kalau sai ya dauko shi da biyu kika yi ke da shi a daki yake bari sai kika zo kika kwashe waɗannan laifuka nashi sai kika je kika ga mahaifiyar shi gulman shi kika kai sai gulman shi kika yi annaminanci kika yi amma me yake dauke miki annaminanci shine saboda kyakkyawan manufa ta a gyara shi kike su an fahimta to haka idan malami zaka yi wa tambaya babu ne shi kace ana gafarta malam wane yana aikata kaza amma sai malamai irin su nawawi suka ce amma da zai fi kyau in ka lura yana wurin sai ka ce akaram haka Allah kina hukuncin mai aikata kaza sai ayi abin a dungula to da haka yafi dacewa wa minha ma qalahu al-Ghazali rahimahullah ta'ala kullu man hunimat ilayhi namima wa qila lahu fulan yaqulu fika aw yaf'alu fika kaza fa alayhi sittatu umurin to jama'a bari ku ji nasihar manyan malamai masana al-Imam al-Ghazali yace duk mutumin da aka kawo mishi annabimanci aka ce da shi wani ya ce kaza game da kai wani yana nan yene maka kullakullan kaza to abubuwa shida ne akan ka kai da aka kawo maka maganar al-awwal abn farko Allah ya saddiqahu li'anna an-namam fasiqun kar ka gaskata shi saboda annabimi fasiki ne kuma ka baka kafin kwana biyu duk zaka bata da makwabtanka duk zaka bata da mutan gida duk zaka bata da dangi wani yazo ya ce maka wani ga abin da yake game da kai wani ga abu na farko kaka gaskata shi asani na biyu an yanhahu an zalika wa yasahu wa yuqabbihu lahu fi'luhu kai mishi nasiha ka hana shi ci gaba da fadin irin wannan magana kuma ka nuna mishi munin aike shi shine annabi wa matar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha mata annabi ce wata ran ta ce ya rasulullah hasbuka min safiya kuma wannan mata ta kai manzon Allah sai ba ta gani da ya manzon Allah abu yan mu kurkusashi haka yan gajewa haka kai da kake da doga mata irin mu kyawawa kuma kaji wannan yan mu kurkusashi sai manzon Allah ya ce ki dauki tsinke ki sa kuce kace abinci nama bai ce kin ci naman ta bana yace kin ga maganar da kika faɗi da ba a dauke ta a saka ta a ruwan teku gaba ɗaya sai ta gurɓace to haka ake so ko matar ka ce uwar gida ce ta gulma amarya amarya ce ta gulma uwar gida lallai ne akwai aiki a kanka ka hana ina ba ta gane amma kakka zama sokoliyo ce maka to kai mai gida a yanzu kana da iri na ka je ka aure wannan da kurkusasshiya karshen dangi karshen halitta ka ce to kin san matar mutum ka bar shi uwar gida bayan kalo na sogoliyo ka hana ta as-salis abu na uku malam Ghazali ya ce an yi bugu da hufin lahi ta'ala ka yi fushi da duwar da ya kawo maka tsibini wani fa innahu baghidun inda Allah ta'ala shi din nan Allah yana kin shi to kai ma ka kin shi wa wajibu bughd man abghadahu Allah ta'ala duk wanda Allah ke kin shi to kai ma ka kin shi ka ce wani bani kaunarka
sai shi ka bani guri ni ba ka zo kawo annabi manci to in ya tuba sai ka ce to shikenan karka kuma dan ya gane kiyayya ba wai ka kulle kiyayya ce annabi da kafiri shi da kai kai a wannan abin da yake kake so ka muna na arabu na hudu Allah wa zunna bi akhihi al-gha'ib as-su wannan dan uwanka musulmi ko makwancinka ko wane ne da aka zo aka ce ya ce kaza ko yene maka kaza karka mummunan zato akan shi domin nuna nazatan shi zai sa ka fara daure mai fuska shi kuma sai fara tunanin kwana biyu ana lafiya mun abin nan kuma ba abin da zuwa wanki bayan ka aure shi al-khamis abu nabi wa malam gazali yace Allah ya hamina hu ma hukiya lahu ala tajassus wal bahs an zalika kar ma kai bincike wani abu ya ce ai wani ne maka kulle kulle ai wani ya ce ka ba kar ma ka ce to bari ma kai bincike kai wasi da maganar kai ka dauka maganar banza ce as-sabis nashida Allah yarda li nafsihi ma nahanna ma ma'anhu fala yahkina nimatahu anhu fa yaqulu fulan hakaka ba kar kuma ka je ka bada labari kar aje ana zauna ka ce to Allah ni dai to wani ya ga mun wani yana yi mini kaza ne mun kaza duk da dai ban yadda ba amma dai ka ji dai dan ka san me ake ciki shikenan wala yace kai ma ka zama annabi ne kai ma ka shiga layin shi Allahu akbar fa yaqulu fulan fa yasiru bihi mamman ba haka kai ma sai ka zama ka zama annabi ne wa yakunu atiyan ma naha anhu sai zama abin da ka hana wancan din kai ma gashi ka zo ka ainihin aikata shi intaha bayani ya karu intaha kalamul ghazali rahimahullah qala an-nawawi rahimahullah ta'ala ba'da naqli kalamul ghazali hadha ma nasuhu وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحاجة إليها فلا من أمنها ما لديك تبوء أن أبو بوان فا دعك تي كركي كلا كركي كلا أما عندهم دليلي دليل إيسا كي توكم أنهم باب الوفي وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله idan wani yazo yace maka ina da labarin akwai wasu zasu kawo maka hari ina da labarin wasu zasu kawo wa ƴaƴanka ko matanka hari to kaga anan sai ka tsaya ka duba au bi malihi ko kuma wata dukiya gidanka ko wata gona taka au ahbara al-imam ko kuma wani yaje ya dauki maganin ya kai wa shugaba to wannan aka ce ba za a kira shi annabi ba saboda maslaha ce abu ne wanda in ba a dauki mataki a kai ba to al'amura za su iya faruwa ina fata an gane aw wallahu la ya bi anna insanan yaf'alu kaza ko wanda yake da wata sarauta sai wani yaje ya ce ai wane yana aikata kaza wane yana aikata kaza wa yas'a bi ma fihi mufsada kuma shi wannan yana yin abubuwan da zai bata al'umma ne wajibu ala sahibil wilaya al-kashfu an zalika wa izalatihi wajibi ne mai mulki ya tashi ya bincike game da wannan kuma in ya tabbatar ya ainihin kawar da wannan barnar wannan amma ana magana suwa ana magana leaders ne ba rulers ba do we really have leaders in Nigeria leaders with leadership qualification shugabanni waɗanda suke da ƴan sanda ne yanzu za ka je ka faɗawa ƴan fashi da makami ka ji kaza 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 abu sai maganin sai ta juye sai su kira sai su gaya musu wani sanata ne daga jihar Imo yanzu kamar wata uku aka zo ana hira da shi a tashar AIP ana magana akan matsalar tsaro sai ya ce to su waye jami'an tsaron sai ya ce shi fa ƙoshi aka sace aka ce kawo miliyan kaza ya ki kawowa sai ya tafi wurin ƴan sanda yace yana fitowa daga cikin police station din sai suka bugo mishi waya suka ce to barka da fitowa daga police station mun ji ka je police station to za mu kashe ta yanzu suwaye suka gaya wa waɗannan kidnappers ɗan sandan abin da yake faruwa kenan don haka in ba ku manta ba kwanaki a cikin karatu na manta ko karatun fiqh sirra ina jin karatun fiqh sirra ne nace abin da aka rasa a Najeriya shine intelligence da intelligence ake yakar barna ba a yakar barna da bindiga ba a yakar ta da bomba ba a yakar ta da makami da intelligence da hikima da dabara da ilimi
inda karfin tsiya ne kowa yana da karfi inda makirci ne kowa yana da makirci in kun juya kaza su ma sai su juya kaza in kun juya kaza sai su juya kaza to amma rashin wannan intelligence da yake tattare da dawa daga jami'an tsaro shi ya kai mu irin halin da muka shiga kaga mun yanzu wane ne zai ji labarin yan fashi da makami ko wasu za su yi wata barna ya je ga jami'an tsaro bayan sun je ga abubuwan da suke faruwa duzu da aka sai zama aikin jami'an tsaron ba zai yi ba sai da jama'a jama'a kuma ba za su samu aikin jami'an tsaro ba sai da jami'an tsaron kaga kenan dole sai an hadu to amma kuma sai su jami'an tsaron abu na farko kuma suka kokarin gamsar da jama'a cewa su makiyan jama'a ne na buga muku kyakkyawan misali jama'a an dasa bomb a kusa da masallacin Sultan Bello kowa ya gani a video clip dan sanda ya tafi zai je ya warware bomb din ya tashi ya kacaccala shi kuma mutane suka yi ta dariya nace sarki ya tabbata ga Allah ya zo ya taimake su ne shi ya rasa rayuwar shi amma kuma jama'a ne mai dariya to da sai dan sanda sai su koma su tunani why the hatred me yasa ake mana wannan kiyayyar me muka yi sannan yan sanda su tsaya su binciki kansu mutum nawa ne yake ba su rahoto yanzu duk wannan yana daga dalilin da zai sa sai su fito nasu kansu into correction an fahimta jama'a to don haka abinda karatu yake cewa in har aka gaya wa mai mulki shi mai mulki sai ya tashi ya bincike a yadda ya kamata fa kullu hadha wa ma ashbahahu laysa biharamin din wannan ba haramun bane wa kad yakunu ba'dahu wajiban kai wani abu ma zai zama wajibi ne jama'a kun fahimta wani abu zai zama wajibi ne domin da ku je kun fada waɗanda suke mulki da waɗanda suke jagoranci sun dauki mataki don barnar ta zo akan ku za ta kare to amma kuma me zai biyo baya kamar yadda nake in a rayuwa ce irin wannan shi yasa a duk duniya ana da toll number toll T-O-L-L toll number lamba ce wadda ita ba da credit ake buga ta ba ita ana buga ta ne da ka buga ta free ne ba za a ci kudin ka ba wata ƙasa suna da 999 wata ƙasa suna da 555 wata ƙasa suna da haka gurgurdo sai a ce kowa ya san number duk inda matsala ta faru ka buga da ka buga ba kawo maka dauki kuma duk abin da ka faɗa za a tsare za a baka security of information but does it work in Nigeria no shine matsala shi yasa constitutional amendment or not constitutional amendment the constitution is not the problem rather the people that constitute the constitution of the country the implementation and the implementers su waye ke zartar da constitution din da abin da suke kuka suna yaudara ku ne kawai sababu ne na ajiya ƙara cin kuɗi na muna cewa constitution din bai da matsala ba addinance ba a addinance shi kan constitution din matsala ce amma a Najeriyance yanzu ba constitution din Najeriya ne matsala ba duk abin da ake kukan matsala ne a ciki in an gyara shi din za a aiki da shi a yadda aka gyara Allah ya kiyaye so akwai wasu debate din waɗanda yake in kana da lokaci ne kawai amma in kai dalibin ilimi ne kakka sa kanka a cikin debate din zaka bata kanka lokaci ne da rayuwa malam yace wani kai labarin ma zai zama wajibi ne wa ba'dahu mustahabban wani kuma zai zama mustahabbi ne ala hasbul mawatin da gargadan da yadda ainihin wuri ya kama in ta haka kalamun Nawawi rahimahullahu ta'ala maganar Nawawi ta kare wa huwa tahqiqun hasanun jayyidun wannan magana tantancewa ce mai kyau wadda al-Imam Nawawi yayi ina fata an gane na'am ka ji dai ba kyau in mutum ya kawo maka labari ka dauka ko amma in kai mai mulki ne kuma ko kai mai wani abun nan ne ko makamantan haka to kai galibi ka kan samu kanka da banbanci tattare da yadda wasu suke an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka shine tun daga yanzu ne charity begins at home haka suke cewa juma'a da za ta yi sallah da za ta yi kyau daga laraba daga waɗanda za ku zaɓa ne kada ku sake jikinku ya sanyi jama'a wai saboda suwana an san cewa su in dai sun tsaya takara ko da tsiya ko da arziki sai sun ci
kar ku sake ku haka ku fito ku zabi abin da kuka yarda da shi kuma ku tare ƙuri'ar ku tare ƙuri'ar ku kar ai muku wata barazana duk yadda za a kada a raya a buga a tashi a tsaya sai dai shi waɗanda za ku goyi bayan nasu su din su ma din yara suke ko su ma ɗan uwan ɗan ne abokan tafiya ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimaka na gaskiya ne wannan na daga cikin matsalar da dama nake yunkurin tattauna daga ƙarshe wani ne ke tambayar to yanzu a ƙarƙashin wannan karatun da aka yi ina hukuncin aikin SSS da sauransu da farko tukuna ya kamata ka san cewa aikin SSS aiki ne wanda yake da asali daga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da sahabbai waɗanda ya zuba su suna ɗibo mishi rahotanni da bayanai na abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma da abubuwan da ke faruwa dangane da makiya dan haka asalin abin yana da asali to kullum abin da ke damun matasa an ce musulunci shi ya fara kawo kaza wai shi sai ya dubi abin a yadda ake yin shi a yadda ake aikin SSS a yanzu ana yi ne a bisa yadda Bature ya tsara da makirci da annabimanci din da sauransu amma in dai mai mulki ne dukkan mai mulki dukkanin shugaba dukkanin jagoran wata al'umma ai dole yana buƙatar ya zama yana da wasu ƙarin kunnuwa da za su rinka jiyo mishi wasu abubuwa yana da buƙatar ya zama yana da ƙarin idanuwa waɗanda za su rinka kallo mishi to ga babu fi ga ƙa'ida game da duk wanda zai shiga aikin SSS na ɗaya ya zama duk abin da za ka yi da duk abin da za ka isar ba ƙarya ba ce ba makirci ba ce to a jami'an tsaron SSS na Najeriya jama'a ko waɗanda ake tusasa su su da kansu sun san kaza ƙarya ne kaza makirci ne amma supporting against wannan a ce a je a shirya wa wannan makirci a rubuta kaza a yi kaza don haka da ka zauna da su sai su rinka baka haƙuri wai suna so wai ka yafe musu wai ai aikinsu ne a aikinka ne ka yi makirci haramun ne wannan wajibi ne ka bar aikin amma a ka yi aikin mana a bisa ethics ɗin da aka ce an tsara shi an ce maka za ka yi gaskiya ba ka yi kaza ba ka yi kaza sai ka yi in aka zo yanayin da sai ka ce a'a ai ranka ya daɗe wannan ya saba ma ka'idar aiki na kar ka ɗauka wai kai ƙaramin ma'aikaci ne ba ka yi magana ne su kore ka in suka kore ka ka tafi public complaint commission wato ku saba da bin magana da diddikinta da yadda abin yake in ba haka ba ka je su ɗauke ka SSS ko 'yan sanda ko soja abin da suke so ka yi in ba haka ba su kore ka kana jin tsoron kora ka yi abin da ya dace in suka saka kai abin da bai dace ba kar ka yi idan suka kore ka akwai hukumar kai kara ka rubuta kai kara to abin da yake damun yan arewa cewa in ma na kai kara su waye a wurin su din ne a wurin ka kai kara ka gani mana rashin kai kara shine ya sanya ake yi muku wasu abubuwa a hakan din za ku tafi ku je ku kai kara an kore ni daga soja saboda me saboda an ce mu je mu jefa bam a wuri kaza kuma babu justification for that saboda haka ni nace ba zan yi ba sai ka rubuta amma kawai an tura ku ku je ku yi abu kun yi daga ƙarshe the nemesis will backfire on you alhakin in ya tashi ba zai lura cewa wai aikin ka bane ko kun fahimta jama'a yanzu idan ka tafi hukumar SSS zaka je ka samu akwai inda suke zuwa suna tsare marasa gaskiya akwai kuma wanda wai sun san bai da laifi amma wai akwai inda za su tsare shi sai su tsare shi wata shida suna bata mishi lokaci sai bayan lokaci kawai wai sai a sallamo shi wai sai ka je wai saboda sun maida mutane waraye wai to amma da Allah kar ka jefa a zuga ka je ka kai kara a kuna tsoron akai ku kara ashe haka kwanan nan suka yi medical doctor ne jama'a babbar bare ne medical doctor ya zo yana masters din shi a Kaduna Polytechnic kawai ya kai gyaran mota ne kawai an zo ana tuhuma wasu kawai shikenan sai aka kama shi shikenan tunda babbar bare ne a shi boko haram ne
yace ga ID card aka je Federal Medical Center Maiduguri aka je ko ina aka bincika but yet suka rike mutumin nan wata shida rana tsaka wai sai suka sako shi wai kuma sai suna cewa wai amma wai kada kai ƙara wai ka azuba shi kada kai ƙara kaza 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 dan ne ba za ka yi ƙara ba su waye su sai ka kai su ƙara aje a murza ayi ta shari'a ko kun fahimta jama'a so waɗannan abubuwan jama'a abin da muke kira ga ƴan boko musamman lauyoyi ku tashi ku wayar da kan mutane ku tashi ku wayar da kan mutane jama'a mu muna makarantar primary lokacin muna yara ƴan boko manya suna tara mu ne a ɗakin taro suna wayar mana da kai suna karanta mana menene ake nufi da kaza amma yanzu kowa ya boko ne yana jiran state government ko federal government ko local government ta dauke shi aiki dan haka yana jin tsoron ya tara mutane yana wayar musu da kai za a daki albashin shi ko ba a kore shi daga aiki bokon ka ba shi da amfani ga al'ummarka ku tashi ku wayar da mutane kai yanzu irin abin da aka yi mana a zariya yau wata ɗaya ko wata biyu da suka wuce haka siddan aka rinka bi ana cin mutuncin mutane haka siddan aka yi ta keta alfarman mutane lauya ɗaya ne duk zariya ya fito gidan rediyo ya yi jawabi ya ce waɗannan sojojin da suke wannan abu constitution ɗin ƙasar nan shi ya samar da su tun da dai suna operating ne under the constitution of the country dole ne they must be called into book a kira su bi doka abin da suke daidai ne a ce an shigo anguwa ana caji wai duk gidan da aka ga tukunyar gas wai sai a ce ƴan boko haram ne to yanzu park road kuma da suke sai da tukwanen gas din kenan dukansu boko haram ne tukunyar gas ta zama laifi in an ga wuka ta yankan rago to limami ne duk ragunan anguwa shi yake yankawa to shi kenan ya za a yi ko kuma sarkin faya ne mahauci ne duba irin wannan abu jama'a ina ƴan boko ina lauyoyi ku tashi ku rubuta ku je ku forward it this is what is happening in our community we don't want it we don't support it we need explanation for that yanzu ƴan bokon zariya su rubuta mana suna neman bayani akan abin da ya faru menene fassara menene ma'anar abin da ya faru yanzu an zo nan anguwanmu an zo an yi bama-bamai an buge mana gidaje an buge an yi kaza shin kenan we have no interpretation for that ba za a fassara mana haka ba mutum ya zo ya gina gida bayan sati biyu an buge gidan ya kashe naira miliyan 14 sannan wai shugaban kasa ya fitowa ce wai no compensation for Boko Haram victims Is that how it's supposed to be? No compensation for Boko Haram victims? Ku yi mutanen zariya bayani menene ya faru? Hakimi bai zo yi mutanen anguwa jaje ba, sarkin gari bai zo yayi ba, gwamna bai zo yayi jaje ba, kowa bai zo yayi jaje ba. A wai ana shirin ne ma za a zo a kewa anguwa, wai duk anguwa a bincike ta. Da wanne ne mutanen anguwa za su ji? Ina ƴan boko ku yi magana ku daina jin tsoro in sun kore ka daga aiki ka je Allah zai baka aiki amma tun da kai ya zama kai boko ne kai dama dan ka samu aiki ku daina jin tsoro a ce yanzu anguwa irin wannan akwai mai digiri ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku akwai professors akwai kowanne iri but you cannot write and demand for an information of what happened Where was the information bill that was passed by the reps? An zauna an tattauna an ce duk abin da ake ciki a Najeriya kana da yancin ka rubuta ka ce kana neman bayani akan haka. Ku rubuta musu kuna neman bayani. Jami'an tsaro ku fito ku bayyana wa mutane me ya faru a Zaria. Inyamurai ne suka zo garin nan suka zo suka zanga-zanga kwana biyu cewa Boko Haram musulmi suna ta bi suna kashe musu mutane. Kwana biyu aka zo aka kama ɗan uwansu ne yake kashe su. All right. Da sai a kira inyamuran nan sai a ba su punishment sai a ce to masarautar zariya ta ɗage ku sati biyu ba za ku yi kasuwanci ba. Haka ya kamata sai a ce an ɗage ku sati biyu ba za ku yi kasuwanci ba tun da ɗan uwanku ne yake aisha sa na zauna da wani sarkin inyamurai da muka gama hira sai na kama hannun shi na ce chief congratulation ina taya ka murna yanzu kuma an samu boko haram cikinku
tunda da kawai kuna ganin mu ne Boko Haram dan uwan su ne yake kashe su to amma da suka tashi sai suka zargi mu ne muke kashe su dan haka sai suka daina kasuwanci kwana biyu wai sun yi protest kaje ka duba abin yana na internet burjik duk inda inyamuri yake a duniya an rubuta an ta mai da hankali cewa azariya musulmi suna bi suna ta kashe inyamurai dan haka inyamurai sun yi zanga-zanga kwana biyu wannan ya fi shafi 200 a cikin internet to da aka gano dan uwan su ne da sai su je sai su sake publication kuma sai sarkin inyamuran zariya ya fito yayi jawabi to sannan masarautar zanzo sai ta ce to duk wani inyamuri sati biyu ba zai kasuwanci ba a zariya to sannan shi wanda aka kama ina yake shi kenan magana ta kwanta ku gudura mana wani irin tsari ne muke rayuwa ba mu da yan boko activist mana kowa ya yi boko kawai ya je gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta dauke shi aiki yana tsoron ya magana a hana shi abinci saboda haka ina activist ku fito ku yi magana ku zo masallacin juma'a lokacin sallar juma'a ku nemi liman ya ba ku microphone ku yi magana ku zo masallacin sallar asuba ku nemi a tare jama'a ku yi magana ku wayar da kan mutane ku rubuta commissioner yan sanda ku rubuta BPO ku rubuta commandant na sojoji ku ce kuna neman a fito kafafen yaɗa labarai ai muku bayani me yake faruwa amma kai shi ke nan jama'a sai ga mutane ba su da yanci a kowa yana tsoron zai magana za a daure shi kowa yana tsoron zai magana za a ce Boko Haram yanzu kowa ma Boko Haram ne yanzu everybody is Boko Haram come and prove yourself you are not a member of Boko Haram I will prove it against you kowa ma yanzu Boko Haram ne a cikin su ba a samu Boko Haram ba an samu Boko Haram cikin malamai an samu cikin pastoci an samu cikin inyamurai an samu cikin sojoji an samu cikin kowa because everybody is not Boko Haram everybody is Boko Haram ya kamata yanzu a je majalisa ai passing a ce an yadda yanzu kowa ma Boko Haram ne shikenan ya zama doka yanzu an yi legalizing abin tunda an samu a kowanne irin species na mutane kowanne irin nau'in mutane amma jama'a musulmi ai ta wasa da hankalin mu ya zama kawai mutane ba su da yanci to ni dai yan boko ku nake kalubalanta ku tashi ku rubuta ku tashi ku bayyana ku tashi ku nemo mana bayani ina aka kwana ina aka tashi yanzu dai kowa a zariya bai san me ake ciki ba ba wanda ya san abin da ake ciki a zariya saboda ba wani bayani da aka fito aka yi maka kana kwance cikin gidanka sai ka ji har babban bindiga to bai fasara abin babu fasara shikenan Allah madaukakin sauke kiyaye jama'a saboda yadda ake ishara lokaci yayin insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe da safe akwai karatun littafin fiqh usira don mu ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamd